Wannan dai shine karo na uku da Majalisar Dokokin ta Kano ke shirya taron jin ra'ayin jama'a akan kudirin kasafin kuɗi. Honorable Kabiru Alassar Rim da ke zaman shugaban majalisar ya bayyana makasudin shirya irin wannan taro.
Ɗaya daga cikin ƙa'idojin da muka shimfiɗa a kanmu, dukkan wani lamari wanda ya taso ko zai taso wanda muka ga cewa ya jibanci al'ummarmu, to yana da kyau a sanar da su, kuma a kira su su ba da shawara, kuma su kawo basirarsu da Allah ya ba su, kuma su haska mana abin mu da ba za mu iya hangowa ba, ko kuma ita ma gwamnati abin da ba ta hango ba.
Malam Sani Yusuf Fage, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar Kano, ya koka kan rashin kulawa da gwamnati ta baiwa sha'anin rayuwarsu a cikin kasafin.
Akwai mutane wanda nakasar ba ta hana su yi sana'a ba, to wannan sai a tallafa musu da jarin da za su yi sana'a su riƙe kansu. Akwai waɗanda ko tsufa ko kuma idan aka ce su sana'a ba za su iya yinta ba, to irin waɗannan sun cancanci a ba su abin da ya kamata su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu. Chairman local government sai su ba 'yan siyasa, 'yan uwansu, ko kuma su juya su ta wata harkar da ba ita ake ba. Don haka muke son a yi wa abin tsari, a yi wa abin doka.
Shi kuwa Murtala Ɗankanawa da ke zaman shugaban ƙungiyar haɓaka rayuwar mazauna karkara a Kano cewa ya yi.
Ganin irin kuɗi, manyan kuɗi da aka sa a harkar lafiya, mun yi godiya kuma mun san cewa akwai hikima a cikin wannan al'amari. To amma babban abin da aka manta, duk wannan abu da aka sa a cikin kuɗi a kasafin lafiya, kawai an tare ne a yi a Murtala, a yi a cikin Kano. Idan aka samu aka ce ana da asibiti a kowace ƙaramar hukuma mai likita tabbatacce da yake zaune, za a rage wa Murtala da sauran asibitoci nauyi. Wannan kasafin kuɗi ne na Save Reliance. Muna da kafin Ciridam, ba abin da aka yi mara, ruwan yana nena ta gudu tsawon shekara shida, ba mu da wuta tsawon shekara shida, ba a sa ta a cikin wannan kasafin kuɗi ba.
Professor Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero ya ce yadda gwamnatin Kano ta yi tanadin kashi 65 cikin 100 na kasafinta ga ayyukan raya ƙasa, da kuma kashi 35 cikin 100 ga ɓangaren ayyukan yau da kullum, abin yabawa ne. Amma kuma akwai tsoro da fargaba game da hanyoyin da gwamnatin ta tsara za ta samu kuɗaɗen aiwatar da kasafin.
Mun ga hoɓasa ɗin da gwamnati ta yi na nemo waɗannan masu ba da shawarar nan, na kuma yadda ta tashi ta yi garan bawul a cikin ma'aikatar tara harajin. So indai gwamnati ta yi wannan hoɓasan da ta yi ta tashi tsaye sosai, to ana ganin Allah da wannan biliyan 5 da ake cewa za a samu duk wata za ta samu. To tsoronmu shi ne, sai na ga ana sa ran za a samu biliyan 97 daga gwamnatin tarayya, wanda na lissafa sai na ga ana sa ran biliyan 8 kenan duk wata. Kuma magana ta gaskiya, harkar mai da take samawa daga gwamnatin tarayya kuɗin nan abu ne yake da tabarbarewa. So mun akwai ɗan tsoro a nan cewar ba za a iya samun wannan ba.
Tun dai Majalisar Dokokin ta Kano ta sha alwashin yin amfani da bayanan da ta tattara daga jama'a, kamar yadda Honorable Hamza Silabici, shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar, ke faɗi.
Wannan ya nuna mana cewa mutanen jihar Kano suna bibiyar wannan kasafin kuɗi ba ma na wannan shekara ba, na kowace shekara, kuma suna bibiyar yadda ake tafiyar da harkar kuɗinsu a jihar Kano. Wannan kusan shi ne dalilin da ya sa muka gaza yin fasin, har sai mun ji ra'ayoyin mutane. Sannan abubuwan duk da suka zo da shi, duk shekara an suka kawo muhimman zaɓi, wasu abubuwa da suke da muhimmanci wanda mu ba mu hango su ba, kuma a wannan man Allah da mu za mu yi haka.
A wannan shekara ta 2016 dai da muke ciki, gwamnatin ta Kano ta tsara kashe fiye da naira biliyan 275. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.